Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsin akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Niger kuma za a ji mu ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu ta voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Ni ne Baba Yakubu Makiri tare da Aliyu Mustapha Sakwato. Muka sake dawowa mu gabatar muku da shirin mu na wannan hantsin. To bayan kun gama jin labaran duniya, za mu kawo muku rahoto akan yajin aiki da malaman makaranta suke yi a Niger.
Yau tun da kaga mu azgarab mu har tayya kenan da yanzu babu wata hayya da zamu komo. Yace ce zamu yi ta isa inda Allah sa an kai dace inda su Allah ya kirawo su sun ka gane ke ba bisa hayya gaskiya suke ba, bisa dokin ƙarya ne suke, bisa dokin iska ne suke.
To sai kuma hira da wakilin mu Isa Lawal Ikara yayi da shugaban ɗayan bangaren jam'iyyar adawa ta PDP ta Najeriya akan jayayyen shugabancin jam'iyyar da take ci take cinyewa.
A kuma ni dai na sanar da su gwamnoni da 'yan majalisar tarayya da sauransu, to a nan umarnin da suka bani shine idan dai tattaunawa ya kauce ma matsayin da muka samu zama na farko, to su sun haƙura.
Haka kuma muna da shirin kallabi da Maryam Dauda za ta kawo muku da kuma sharhin wasu daga jaridun Amurka. Sai kuma sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun gaba jin labaran duniya.
To jama'a barkamu da hantsi. Babban magatakarda Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce yana son a binciki wani harin jiragen sama da aka kai ranar Laraba da ta gabata a kan wata makaranta da ke Siriya inda har aka halaka mutane kusan 30 galibinsu da ƙananan yara. Sanarwar da babban sakatare ya bada ta ce idan har aka tabbata cewa wannan harin na ganganci ne, to ya tabbata laifin yaƙi. Haka shi ma tsohon Prime Minister Burtaniya Gordon Brown, wanda shi ma dai manzo ne na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkar ilimi, ya ce ya goyi bayan a yi wannan bincike ɗin. Jiragen dai sama yaƙi ne suka je suka kai hare-hare har guda 6 a kan wani ƙauye da ke yankin Idlib a hannun 'yan tawaye, wanda lokaci ne suka saki bam a kan ita wannan makaranta ɗin, inda kuma suka kashe malamai 6 da 'yan makarantarsu su 22 a cewar cibiyar adawa ta Syria ta Observatory. Da ita cibiyar da fadar shugabar Amurka ta White House dai duk suna ɗora laifin harin a kan Rasha ne ko kuma ƙasar ta Syria. Amma kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha Igor Konashenkov ya ce jiragen Rasha ba su ratsa tsarin yankin ba a lokacin da aka kai farmakin.
Shugaba Paul Biya na ƙasar Kamaru ya kafa wata hukumar bincike da za ta bi diddigin abin da ya janyo hatsarin jirgin ƙasa wanda ya faru a makon jiya, inda mutane aƙalla 80 suka rasa rayukansu, wasu kamar 600 kuma suka jikata. Sai dai kuma madugun jam'iyyar adawa ta SDF John Fruindi ya ce baya son ran cewa kafa hukumar zai wani amfani wajen gano abin da ya janyo hatsarin. A hirar da ya yi da gidan rediyon nan na muryar Amurka, Indi ya nemi a bar wani kwamiti mai zaman kansa tare da Majalisar Dokokin Ƙasar Kamaru su gudanar da bincike. Sai dai kuma a can Yaounde, babban birnin Kamarun, masu goyon bayan gwamnati na shugaba Biya sun ce babu gaskiya a cikin zargin da madugo 'yan adawan ke yi.
To jama'a, muna baku labaran nan dai daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. A karin farko a tarihin siyasar Amurka jiya, an sami matan shugaban Amurka har guda 2 da suka haɗe a wuri guda a waje wani kamfe na siyasa, inda matar wani tsohon shugaban ƙasa ta zo ta haɗe da matar shugaban ƙasa mai ci yanzu suna kamfe da ke da alaƙa da zaɓen wannan shekara na shugaban ƙasar. Wannan ta faru ne a garin Winston-Salem da ke jihar North Carolina jiya Alhamis, lokacin da Michelle Obama, matar shugaba Barack Obama mai ci yanzu, ta bayyana domin yin jawabin neman wa Hillary Clinton, matar tsohon shugaba Bill Clinton, ƙuri'u a gwagwarmayar da ita Hillary take yi na neman lashe zaɓen shugaban ƙasa a wannan shekara. Ita wannan jiha ta North Carolina dai tana ɗaya daga cikin irin jihohin nan na Amurka da ake cewa dole sai ɗan takara ko 'yar takara sun cinye su kafin su iya nasarar lashe zaɓen shugaban ƙasar.
A ƙarshe dai, ƙasar Burundi ta hannunta wa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon wasikar bayyana ƙudurinta na ficewa daga cikin kotun laifukan ta duniya ta ICC kenan da ke birnin Hague. Ministan harkokin wajen Burundi Alain Nyamitwe ya ce alƙalami da ya riga ya bushe ba ja da baya a kan wannan ƙudurin. Ƙasashen Afirka da dama ne suke zargin wannan kotu ta duniya da cewa tun da aka kafa ta shekarar 2002 tafi mai da hankali a kan ƙasashen nahiyar Afirka kawai. a farkon wannan watan ne majalisar dokokin kasar Burundi ta amince da wani shirin doka na fice wata daga kotu sa'annan ko bayan ta ma wasu kasashen Afirka guda biyu da suka hada da Afirka ta Kudu da Gambia su ma sun bi sahun ficewa daga kotu.
To hukumomin shari'a na Amurka kuma sun kame wasu mutane fiye da 60 da aka ce suna cikin rukunin wasu mazambata da ke yawan kiran mutane ta waya suna ba su tsoro domin su ba su kuɗi, inda kuma aka ce zuwa yanzu sun firgita irin waɗannan mutane kamar 15,000, inda suka tatsi mangwadon kuɗaɗe fiye da dala miliyan 300 daga wurinsu. Jami'an ma'aikatar shari'a na Amurka sun ce mutanen da aka kama suna da alaƙa da wata cibiyar wato wayar tarho ne da ke ƙasar Indiya, wacce take da rassa kamar guda biyar warwatsi a ƙasashen da suka haɗa da na Amurka. Mataimakiyar Attorney General ta Amurka Leslie Caldwell ta ce galibi masu wayar sukan auna tsofaffin mutane ne da suka raka daga aiki ko kuma bakin haure da ke zaune watakila ba sa da takardun halaccin zama a ƙasashen, inda sukan tsorata su da cewa ko dai za a zo a kama su ko kuma za a fitar da su daga Amurka musamman sidan ba su biya kudaden ba. Kodowa ta ga manema labarai cewa mutanen nan sun fi shekaru hudu suna cin da wannan ta'asar.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, kungiyoyin malaman makarantu sun soma yajin aiki a jamhuriyar Niger. Ga wakilinmu Mamma Haruna da ƙarin bayani.
A jamhuriyar Niger kungiyoyi 37 ne na malaman makarantar boko a ƙarƙashin kungiyar haɗin gambizar rasu mai suna Cos Niger suka tsunduma a cikin wani yajin aiki na kwanaki uku. Wannan ko bayan an tashi barambara a ranar Litinin ta gabata a teburin sasantawar su da gwamnatin ƙasar. Malam Habibu Mumuni shine magatakardan kungiyar Senior Member a gamin gambizar malaman makarantar bokon reshen birnin Kwandi.
Matsalar ce ta yi mana yawa, hankuri mun yi hankuri don kenan ko mutun na sanka iya zamanto baka cika alƙawari yana hita bayanka. To shi ne yasa gagarin ku ganin garbkin da aka yi ta samu muhimmanci ko ina in an kai ƙasar Niger, na saboda mutane sun gaji, an san yan sun gaji da walakancin da aka yi musu. Inda bukatun ba su biya ba, insha Allah wannan yanci ne wanda constitution ta ba mu ta ƙasa. Lokacin da duk mun shan lakwal ko wani ma'aikaci ya zamanto ba a biya sama bukatocin shi ba, har ya da zashi ta ce garbkin nan. Yanzu tunda kaga mun aza garab mun har tayya kenan da yanzu babu wata hayya da zamu komowa, ya ta ce za mu tai sai inda Allah sa an kai dace, inda su Allah kirawo su sun ka gane ke ba bisa hayyar gaskiya suke ba, bisa dokin ƙarya na suke, bisa dokin iska ne suke, to sun ka komo lokacin ne an ka zamna komai zai tayi da insha Allah.
Sai dai waɗansu kungiyoyin malaman makarantar boko ba su shiga wannan yajin aikin na kwanaki uku ba. Kuma a cewar Mala Abdul Aziz magatakardan kungiyar Sina Celebration birnin Kwanni, suna na yanzu haka suna nazarin yanda za su kulloma gwamnatin ƙasar da zaran ta kasa shahi ma malaman makarantar bokun hawayen su.
Satin ga da ya wuce kungiyar mu kadai na ta yajin aiki kenan wanga sati ba komai bane, tunda an yi wata ganawa da minista an kai waɗansu maganganu ba a shirya ba, shine yanzu wanga sati an kace kiran bureau national kungiyar mu babbacin ta aika mu duk ga magatakardan kasar ga gabaɗaya. Yau satin ga ko ne ya bada ra'ayin shi biskan sake solanta yanda ya kamata mu yi biskan abubuwan da gwamnati ta faɗi, mun ga abun yayiwa yanzu sai an kito me ya kamata yanzu ko ne ya wanga in ina kuma la semaine de reflection sannan an ce tunda an yi wani ganawa ba sasanta ba yanzu ko ne sai magatakarda ya ba da ra'ayin shi na sati mai zuwa yanda ya kamata.
A nasu bangaren uwayen dalibai na cewa wannan matsalar ta yaji ajin aiki ta kan kare ne akan ƴaƴan talakawa kamar da za ku ji musoma da malam Amadu.
A gaskiya ina cikin bakin ciki da demowa na kasancewa muka samu kamu cikin wanga mahaukacin yanayi cewa karatu an samu tarnaki tsakanin malaman makaranta da gwamnati abin yayi mana ciwo da bakin ciki, domin shugabanni ne na ƙasa kullun abin bai shafa su, mu ne talakawa shike shafa da mu da ƴaƴan su. Yanzu duk wanda ka bincika ɗane na cikin gabjejiyar makaranta ko waje konan cikin gida ta biya wannan bakin ciki na gare mu. Allah ka sauwaka mana kuma Allah ya sa gwamnati ta sasanta da malaman don bukatocin mu masu biya mu talaka.
Adam Alfari, wannan ni dai a na ra'ayi kamar lahina dai na gwamnati, tunda matsalolin malaman makaranta gwamnati ya san su kuma ya kamata abinda an matsalolin su a warke musu su. in an kawarke musu su to abinda an ka tambayo su karatu
jaraba tilik ba kowa musani ba wakilai dan yan wakilai ya tashi sai wakili ya tashi nan mushe zai samu shi daga hannu wakili wadanda a wuce gabadin su su musani
haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar
wannan batun tika ne tika uban karatu
to madalla a gaida haruna yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar da wannan mawaki wato Kofi Sami kenan baban jam'iyyar adawa a tarayyar Najeriya ta PDP tana nan tana ci gaba da fama da tarzoman shugabanci to ko me ake yi don shawo kan wannan matsaloli wakilin mu Isa Lawan Ikara ya zanta da shugaba ɗaya daga cikin bangarorin jam'iyyar wato Sanata Ahmad Muhammad Makarfi
wani dattijo shugaban mu shi ya nemi ya hada kawunan mu domin a samu a warware wannan matsala a zaman da muka yi a ofishinsa abin da muka gina a wannan lokaci domin a fito da kwamiti na mutum 14 kowane bangare domin su zauna su ga yaya za a shimfiɗa hanyar da za a tabbatar cewa an janye shari'o'i da ke kotu na san waɗanda muka fitar kwanan su uku a Abuja amma shi sanata mu da sharif bai dawo da kasar waje ba suka koma gidajensu ya ce a sa ranar talata da ta wuce kenan aka sa ranar talata suka wasunsu sun shigo ranar litinin talata aka ce sai an fito da kasida da menene ma za su zama a kai wanda mu mun fitar da kasida a bisa zaman da muka yi na farko da shi a gaban wannan babba shi kuma ya fito da kasida akan ce a'a a yi ne shi ya koma matsayin shi na shugaban jam'iyya wai su ba mu wai gulabu da za mu ciki to kaga an koma baya a koma ni dai na sanar da su gwamnoni da yan majalisar tarayya da sauransu to a nan umarnin da suka bani shi ne idan dai tattaunawa ya kauce ma matsayin da muka samu zama na farko to su sun haƙura to shi wannan shugaba namu bai kasala ba ya ƙara nema na da ni da shi kawai mu uku mu zauna mu magana to a wannan waje shi ma da shiru sai ya ƙara kawo sabuwar shawara cewa a'a mu manta da wannan mutane 14 da aka sa mu fito da wasu sababbi 6 to ni na wakiltar jama'a ne bai da zan je mu shugabannin jami'a da kowa bayani su zauna su fitar da wakilai ni in ce na zauna na shure wannan ni mun fito da wasu wanda nake so ni me nake nema ba ina neman in zauna kan matsayin nan dindindin ne ba wani ina neman in amfani da wannan matsayin domin wata biyan bukata ne ba anan sai ka maganan cewa ai ni da shi ma muna iya barin mukami to shi ban san mukami ni dai na sani nake kan mukami shi ma ya dauka yana kan mukami
wai anya kuna hango sarari akan maganar sulhun nan ko musamman ganin irin matakan da kuka dinga takawa ana irin wannan gabza karo
to mu muna tattaunawa mu dai ba za mu bari ai mana kofar rago ba ba abin da ba ma magana akai ba abin da ba ma duba ba abin da ba ma tunani kai kuma nan ba da daya ba insha Allah jama'a za su ga abin da zamu ina tabbatar ma yan jami'a da yan Najeriya komai dabarar mutum komai ilimin mutum komai menene na mutum ba mun ce mun fishi ne ba mu ma da daidai gurgurdu abin da Allah ya ba mu ba za mu bari wani ko wasu su yi mana kofar rago
kana ji a jikinka cewa ko rikici da ake samu na shugabanci tsakanin kai bangaren ka da bangaren Sanata Sharif ya jaza matsalar da aka samu a jihar Edo na Baraka.
To ba za ka ce bai taimaka wajen haka ba, amma a lokacin da irin wannan karfi da aka yi amfani da shi ko mai haɗin kanka inda kana bangaren jayayya ne ana iya rubuta abin da aka so a rubuta.
Sulhun nan an yi kokarin yin sulhu karo daya, an yi na biyu, wannan gashi nan kamar inda kai bayanin nan duk wani wanda yake ji zai sare kamar an kawo ƙarshen da wani dattijo ya sa baki. Shin wannan ya sa kai wani hange na cewa ko ila akwai wani abu a ƙasa da ke kokarin ruguza wannan sulhu da kuke tukun kokarin yin yana koma ba?
Ba wai ni ba, duk yawancin yan jami'a abin da suke hange kenan, abin da suke tunanin kenan. Amma duk abin da ba a yi shi da kyakkyawan nufi ba, ba zai karko ba insha Allah.
To madalla, wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar America a Washington DC. Yanzu kuma karfe 3:16 kenan na dare a nan Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba, kallabi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da uwar gidan gwamnan jihar Kebbi, Dr. Zainab Abubakar Atiku Bagudu, wanda ke da wata gidauniya da ake kira Medicaid a Turanci, mai yin fadakarwa akan cutar sankara, wato kansa kenan a Turanci. A makon da ya gabata ta fara yi mana bayani akan irin ayyukan da suke gudanarwa a fadin jihar. Yau za ku ci gaban wannan hirar, inda na fara da yi mata wannan tambayar. To wannan gwaje-gwajen da ake yi koko tantancewa da ake yi, kyauta ake yi koko ana dan rage kuɗin ne?
A'a, kyauta ake yi. Na jiha Kebbi kyauta ake yi gaskiya, ba a karɓa kuma a tambaya a ji ba a karɓi ko sisi a hannu kowace mace ba. Bayan gwamnatin jiha ta ba da mata 2,000, matar shugaban ƙasa Hajiya Aisha Muhammadu Buhari ita ma ta ba da gudunmuwar mutum 1,000. Sai ya zama na mutum 3,000 ne za a tantance, kuma har yau ana nan ana yi a kananan hukumomin jihar.
To wannan shirin naki kina ga zaki fadada shi har wajen jihar Kebbi koko dai ya zuwa yanzu dai zaki tsaya a nan kawai?
To in Allah ya yarda, in Allah ya bamu damar yi, za mu iya mu yi a ko'ina. Amma dai ina so a san cewa a kowane jiha dai ba a rasa wanda watan abinda ake ce ma NGO, ƙungiyoyi masu taimakawa irin a cikin irin wannan ciwon sankaran. Sauran matan gwamnonin ma cikin su akwai wasu da ke irin wannan aikin. Iyaka dai ila baka sani ne ba, amma kamar jihar Oyo, Ogun, naga Cross River suna yi, Borno mata yi, Niger, musamman Niger ita kwanan nan ta fara nata gidauniyar, kuma aikin da za su yi kenan zalla na ciwon sankaran mama da na mahaifa. Saboda haka su ma suna iyaka nasu kokarin. Iyaka abin da ya kamata mu yi, mu haɗa kai, ya zama na kowa yana yi tare. To wannan haɗa kai ɗin shi ne muka yi ƙoƙari mu yi, da muka gayyato sauran matan gwamnonin jihohin suka zo Kebbi, da muka yi namu faɗakarwa satin kamar sati 2 da ya wuce. An samu matan gwamnoni 8 suka halarci jihar Kebbi a garin Binza, inda aka yi gwade-gwade. Muka je har Binza da su, ana gwada wasu mata, wasu an same su da ciwo a nan take aka fara masu gashi, saboda akwai injinin gashi da aka zo da shi, wanda aka samu ita ma za a yi masa gashi a nan. Kuma gwamnati ba wai kawai ta ɗauki nauyin tantance matan nan ne ba, duk wanda aka samu da ciwo dole ne su ɗauki nauyin magani, don bai yiwuwa mu zo mu gwada mata mu ce kina da ciwo shi ke nan tafiya.
Tunda an ce kuɗin maganin da jinyar na da tsada sosai.
Gaskiya ne, da gashin da maganin da komai akwai tsada, wanda ke kankara ba zai iya biyan waɗannan kuɗaɗen ba a yadda yake yanzu. Amma gwamnati ta taimaka ƙwarai da gaske, su maza su za su dauki nauyi amma fara akwai macen da ke akwai matan da ke asibiti yanzu akwai yaro da suna nan da dama wanda gwamnati ke daukar nauyin su a asibitocin
to doctor ya kike gani mutane ko musamman in ce mata ke fahimta irin fadakarwar da kuke yi game da ita wannan cutai
eh fa ne shi alhamdulillah a hankali in ana ƙara wayar da kai ilimi na ƙaruwa za mu samu fiye da haka daidai kai yadda muke so ba amma sai kaga wani lokaci ba wai mace ba ta son zuwa asibiti ne ba dama ne abba ta samu ba muka je muka samu goyen baya da haɗin kai daga wajen hakiman su ma suna magana da mazan sai kaga abbasu sun tafi asibiti kuma sai su ji daɗi kuma da duk muka je ni dai gaskiya ban taba zuwa wani gari ko a birni ko a ƙauye in ce a nuna kaman ba a san mu ji ba ko kuma ba a san aikin da muke ina zaune ma a cikin gida mata za su bugo za su yi text za su ce a kawo sako suna neman taimako akan lafiyarsu duk wani abu da ya shafi lafiya yanzu dai na san kowace mace a jihar Kebbi daidai gwargwado in suka zo suka same ni ana samun hanyar da za a yi a dan taimaka musu a tura su ba wai a kuɗi nake ɗauka yan basu ba zai yi ba wasu ba zai ma yi ba jiha wanda ake da mutum sama da miliyan uku daga ina zan fara amma hanya in ka nuna wa mutum hanya shi ma wani taimako ne ga inda ya kamata a je ga inda ya kamata a nemi taimako yawanci asibitocinmu a nan ba biya ake ba kuɗin da ake biya kaɗan ne gwamnati na ɗaukar nauyi da yawa fiye ma da yadda suke iyawa amma dai suna ɗauka in dai game da asibiti ne da neman lafiya ana zuwa a kula da su daidai gwargwado sai dai a ce a za a rubuta maka magani da komai ka je ka siya in babu a asibitocin.
Jama'a masu sauraro iyakacin abin da shirin namu na yau ya kunsa kenan sai kuma mako mai zuwa in Allah kai mu za ku ji mu da ƙarshen wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Dr. Zainab Abubakar Atiku Bagudu da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla yanzu kuma ga sharhin jaridun Amurka daga bakin Nazir Ahmad Hausawa.
Sharhin jaridun Amurka. Wannan mako za mu fara ne da sharhin jaridar Washington Times. Jaridar Washington Times ta rawaito bayanin da ke cewa dan takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump na samun kamun karfi a jihar Florida. Masu hasashe sun duba damar da dan takarar yake da ita ta shiga White House inda suka bayyana dan takarar dai har yanzu yana samun goyen baya musamman a jihar Florida yayin da kamfe din zabe yake zuwa ƙarshe. Kuri'ar jin ra'ayi na nuna Trump ke gaba a jihar ta Florida a yayin da ake gabzawa da shi a jihar Ohio, biyu daga cikin jihohin da ake fafatawa don neman ƙuri'u. Har ila yau, jaridar ta Washington Times ta rawaito labarin da ke cewa 'yan ƙungiyar Daesh na ƙara wa 'yan ta'adda ƙarfi a Philippines. Tallafin da ƙungiyar Daesh ke baiwa 'yan ta'adda a ƙasar Philippines na ƙara samun ƙarfi daga hannun 'yan ta'adda daban-daban a kudu maso gabashin na Asia, wanda suke kira da jihadin ra'ayi, a yayin da ake fatattakar ƙungiyoyin 'yan ta'addar daga Syria da Iraki. An samu wannan rahoto ne a wannan sati daga wata ƙungiyar masu zurfin tunani da ke da mazauni a Indonesia. Ana kyautata zaton wannan rahoto zai tada hankalin gwamnatin Barack Obama, wacce shekara biyu da suka wuce ta janye dakarun Amurka na musamman da suka kwashe shekaru 20 suna ƙarfafa yaƙi da harkokin 'yan ta'adda a kudancin Philippines. Sai kuma mu leƙa jaridar USA Today. Jaridar USA Today ta rawaito labarin wata ƙuri'ar jin ra'ayi da ta nuna kaso 51 cikin 100 na jin tsoron faruwar tashin hankali a ranar zaɓe. Kasancewar kamfe na zaɓen da ake ganin ba a taɓa samun irinsa ba a tarihin siyasar Amurka ya kawo ƙarshe. Takarar shugabancin ƙasar Amurka ƙarƙashin Democrats na baiwa abokin karawarta na Republican Donald Trump rata da kusan kaso 10 a ƙuri'ar neman ra'ayi da jaridar USA Today da Jami'ar Suffolk suka gudanar. Amma tana fuskantar matsalar rabuwar ƙasar da ka iya jawo tashin hankali ranar zaɓe da ke tunkarar mu. Kaso 51 ne cikin 100 cikin mafiya yawan masu kada ƙuri'a suka nuna damuwarsu da tunanin barkewar rikici a ranar zaɓe. Daya cikin mutane 5 sun damu matuƙa, uku cikin hudu sun nuna yadda Amurka za ta yi zabe lafiya a kuma mika mulki lafiya wanda zai tabbatar da cikar demokradiyyar Amurka cika kusan sama da shekaru 200 amma kaso 40 cikin 100 sun ce suna da tabbacin yiwuwar komai cikin kwanciyar hankali har yanzu dai cikin jaridar USA Today ta rawaito wani labarin da ke cewa yawan karuwar mutuwa yayin tuki a buge ya tsoratar da jami'an da ke kula da dokoki Yau mutanen da suka mutu a yayin hadarin da ya hada da direbobin da suke a buge ya ninka cikin shekaru 10. Kadan daga cikin sharhin jaridin Amerika kenan kuka saurara a wannan mako sai kuma sati mai zuwa in mai duka ya yadda. Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amerika ke cewa mu zama lafiya.
To madalla a gaida Nazir. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Assalamu alaikum sunana babba Haruna Damba Habadu Badoga malamin makarantar Jalingo Primary School a Shaka to alhamdulillah a yau ina so in yi kira ga ɗan uwana talakawa musamman ma kananan manoma na yankin mu na Arewa maso gabashin Najeriya waɗanda muka tabbatar da cewa akwai masu sayar da gwanakin su haka kawai mai kudi zai zo yi cinikin gwana ya ce nawa ya sayar sai ya dauki kudi ya bashi wannan kuma tun kafin a dawo da amfanin gwana dawa tana tsekau za a je aikin kinta dan haka ya kai ɗan uwa na talakawa ka daure mu daure dan Allah kada mu tsayar domin ko fa mu san me gobe za ta haifar ba
assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka magana Buhari Musa Makiraje ga ra'ayina shine magana mutanen da aka ba mukami daga shugabannin Muhammadu Buhari don su ce ba su domin duk wanda mun ka ga ya ce ba shi abinda mun ka dokai ba dake shi kasa ba abin da yake son yayi samu gwamnati wadda aka saka kudin al'umma da su gaba da wadaka da kudin al'umma dan haka ko gaba wani wannan waɗannan mutanen ko mun sun kai su neman wani mukami mun san ba yake shi kasa ba mun ga dan su assalamu alaikum ina na ku bayan mun samu kai da kafin cikin Najeriya
mai magana Hamidu Kalan Labo daga nan kanan labu kunin gudumar ya zan bita jamhuriyar Nijar to gwamnati Nijar ya kamata ka taimaka wa matasa ka samo wa matasa aiki matasa shi ne mai kyau rashin aiki matasa babu kyau ko kadan na gode mai magana Hamidu Kalan Labu daga nan kanan labu kunin gudumar ya zan bita jamhuriyar Nijar
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kampala Malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da bashin da gwamnatin Najeriya ta ciye za ta ciyo domin inganta harkokin kasafin kudinta na 2016 da 17 da 18. To wannan kasafin kudi da isa mu rauni haƙiƙa ce wannan bashi zai kawo gyara da ci gaban al'ummar Najeriya kuma ina so na kira ga ƴan uwa na al'ummar ƙasa da su daina tsari tsari akan wannan ciwo bashi da Janar Muhammadu Buhari yake zai yi domin da yardar Allah wannan bashi da za a ci al'ummar Najeriya za su ga kuɗin da aka ciwo a ƙasa sabanin gwamnatin da ta shuɗe wanda idan an karɓo irin wannan bashin suke rabawa a junansu ba dan kishin ƙasa ba mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kampala Malam Madorin jihar Jigawa
to yanzu kan ga labarai a takaice
to baba babban sakataren majalisar dinkin duniya banki mun yana sa gudanar da bincike mai zurfi akan wani harin jirgin sama da aka kai ranar Laraba shekaran jiya akan wata makaranta da ke kasar Sham wato Syria inda aka kashe mutane kusan 30 mafi yawan su yara kanana sanar da babban sakataren ya bada ta ce idan har aka zo aka gano cewa wannan harin da gangan aka kashi to an aikata laifin yaki kenan shi ma tsohon prime minister Britania Gordon Brown wanda shi ma dai manzon musamman ne na majalisar dinkin duniya kan sha'anin ilimi yana son a yi wannan bincike din shugaba Paul Biya na kasar Amurka shi ya riga ya maka fata hukumar bincike da za ta bi diddigin yadda aka yi wani hatsarin jirgin kasa ya faru a makon jiya a wannan kasar tashi inda har mutane 80 suka rasa rayukansu wasu kamar 600 suka samu raunuka iri-iri to amma kuma madugun jami'ar adawa ta kasar John Fruendo ya ce shi baya sa ran cewa hukumar zai yi wato kafa ta zai yi wani amfani na gano abin da ya jefa hatsarin
To da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryen mu na wannan lokacin hantsi, sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikin mu da za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Ali Mustafa Sakwato da mai bamu umarni Solomon Abo da kuma injiniyan mu na wannan safi Jonah Kamin da sauran baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, Baba Yakubu Maki rike sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya.